Suna na Alhaji Abubakar Kalidu, ya matsayin ɗan Nijar wanda ke da inci da abin da zake faruwa a siyasar Nijar na ya sa bakina. Don biye da siyasar harkokin Nijar ya san wannan abun zai faru, amma ranar ne kawai ba sani ba. Misali, Nijar shugaban ƙasa biyu ne, babba da ƙarami. To, dalilin babu wanda zai iya zama shugaban ƙasa ka zartar da abu a ƙasa wani ya tada, to kaga akwai matsala.
Abubakar Kalidu, kafin ka yi nisa, me kake nufi da shugaban ƙasa babba da ƙarami yadda ake da shi a Nijar?
Ai, wanda ya bada ɗin bai samka ba.
Shi Muhammad Yusuf?
Eh.
To, ya ake bai sauka ba, muna bi.
Saboda dalilin da yasa na faɗa haka, ba abin da wannan shugaban zai yi ba sai ya mai ƙasa landa ba.
Eh, to, Abubakar Kalidu, in haka ne kai mai ra'ayinka, me kake so ka ga ECOWAS ta yi?
ECOWAS ta yi a lallashi, a tafi a gani. Mu gani, saboda yau in an ECOWAS ta sa takunkumi ta matsa, ai talakawa ne yake cewa talakawa ne za su wahala, ai su manya ba za su wahala ba. Sannan duk wani abu da za a shimfiɗa a shimfiɗa, ai yanzu saboda rashin tsaro ne.
Yauwa, na so in tambaye ka Alhaji Abubakar Kalidu cewa menene matsayinka na ɗan Nijar sosai, menene ka kake tunani ya jawo ake yi ma juyin mulki?
Wallahi Nasiru, akwai rashin tsaro, saboda mu kaga daga jihar Tilaberi zuwa bangaren jihar Tawa ba akwai wuraren da gwamnati ma ba isa ya je ba. Talakawa ana kashe su a cikin gonakinsu, a gidajensu, a zo a yanke sarki, a yanke le, a kashe su, a bar mutane haka, a tada gari mata da maza da yara a tada. Yana sanar da cewa yanzu a tsakanin jihar Tilibiri ɗaya ana iya samun makaranta kusan 800 wanda ba a karatu. Kaga idan irin wayannan suna faruwa, wani ma in ya sha wuya ya rasa abinci, ya rasa hutu, ya rasa inda zai sa kansa, ya ce Allah kai mana canji, Allah zai aikata.
Wannan maganganu da ake cewa abinda Bazoum ya faɗa kan Faransa ko yanke hulɗa ko maganan kuɗin nan da sauransu duk ba su bane kenan.
Yan akwai a ciki. Amma da ita Faransa da kake gani, kai da kake abokinsa shi zai amfani da kai ka cutata mu abokinka. Saboda maganan da Bazoum ya faɗa cewa saura kiris mu daina amfani da Faransa gaba ɗaya. Wannan ma in Faransa ya ji, in suka sa ido za su iya mai wannan abu. Saboda in aka raba gari da Faransa, ta ina ne kuɗinmu ma ba mu muke buga ba, Faransa ne ke buga mana.
Wato dai kalmar kamar Bazoum a ganinka yayi kuskuren faɗan irin waɗannan kalmomin
ke. Ai ba da yanzu ya faɗa ba, yanzu ba yanzu ne kamata ya faɗa ba, da ya bari sai ya kai second tenure ɗinsa. In Allah ya sa ya wuce ya samu, to sannan ya wannan faɗan, ba yanzu ba.
Sunana Shehu Malam Bragabciari. Ubangiji Allah ya yi maganin waɗannan da suke so su kifar da gwamnati, domin gwamnatin Bazoum gwamnati ce mai gaskiya, mai ƙoƙarin gyara al'umman Nijar da kuma ƙasar Nijar da kuma haɗa kan Afirka. Dukkanmu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazoum Muhammad, mai kishin al'ummarsa, mai kishin Afirka. Wannan abin da suka yi ba daidai bane, su yi ƙoƙari su janye, don mu ba mu goyon bayansu. Kuma duk 'yan Nijar na tabbata in waɗansu sun goyi bayansu saboda siyasa, to su waɗannan mutane da suka yi juyin mulkin nan, tarihi ba zai taɓa yafe musu ba.
Sunana Lastuwa Ashiru Sharif, shugaban kwamitin amintattu na game da ƙungiyoyin arewacin Najeriya. To, ni bisa ra'ayina game da wannan mataki da su ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka, ina ganin kamar sun ɗauki abin da tsauri, kuma akwai hatsari a cikin al'amarin. Ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diflomasiyya a duk da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar zub da jini ba, da kuma ɓata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu. Kaga ita dai Najeriya da Nijar, musamman saboda shi shugaban Bola Tinubu shi ne shugaban wannan ƙungiya, alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin Najeriya da Nijar. Saboda haka kamata ya a nemi maslaha, abin ta maslaha tukun na farko, ba maganar soja ba, domin shiga soja za ta iya janyo matsala a cikin rigimas zai zamanto talaka shi ne zai sha wahala idan an fara yaki yana kashe-kashe to kaga maganar shigar da kaya da kasuwanci da al'amura zai tsaya to wannan abin ba wani ne zai cutu ba talaka ne zai cutu.